sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na Voice of Africa akan mita 102.5 sai kuma tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 16 ga watan Yuni na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Awane daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
A jamhuriyar Niger, hukumomin kasar sun ce sun gano gawarkin mutane 34 cikin hamada. Yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Barack Obama zai balaguro zuwa birnin Orlando, jihar Florida, domin jajantawa ‘yan uwa da dangin waɗanda harin da aka kai ƙarshen mako ya ritsa da su. A Iraki kuma dakarun ƙasar sun shiga birnin Fallujah mako uku bayan da suka kaddamar da farmaki da niyyar sake kwato birnin daga hannun mayakan sa kan ISIS.
Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji sakataren kungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur abin da yake cewa game da tsagerun yankin Niger Delta.
Muna losing production da kuma export namu wanda muke relying upon. So kaga wannan zai ƙara dagula mana tattalin arzikin ƙasar nan.
Daga batun mai sai na kiran da malamai suka yi akan menene.
Muna koke mu mutanen ƙasa gabaki daya, an matsu matukar matsuwa saboda hana shigo abinci cikin Najeriya.
Ha kuma muna da rahoto akan wasu da ake zargi da laɓewa da neman taimako ga 'yan gudun hijira amma kuma suna wadata kansu. Sai Grace Alheri Abdul za su shigo mana da shirinta na domin iyali, kana akwai karatu da Kur'ani mai tsarki, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jamhuriyar Niger, hukumomin kasar sun ce sun gano gawarkin mutane 34, 20 daga cikin su yara ne da suke kokarin ƙetare hamada. Jami'an gwamnati suka ce sun hakikance mutanen ƴanci rane da suka doshi arewa da fatan su kai ga Algeria ko kuma Turai. Ma'aikatar cikin gidan kasar ce ta bada wannan sanarwar gano gawarkin jiya Laraba. A cikin bayani da aka yi a tashar talabijin ta ce mata 9 da maza 5 da yara 20 ɗin sun mutu ne sakamakon kishirwa bayan da masu safarar mutane suka yi watsi da su cikin hamada. Har yanzu ba tantance ko mutanen ƴan wace ƙasa ba ce. Ƙungiyar kula da ƴan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ko wato ƴan cirani ta ce adadin masu irin wannan tafiye-tafiyen ya ƙaru sosai daga yankunan da suke kudu da hamada Sahara zuwa Turai, musamman daga ƙasashe da suke yamma da kuma Afirka ta tsakiya.
Yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Barack Obama zai balaguro zuwa birnin Orlando na jihar Florida domin ya gana dangi da iyalan waɗanda mummunan harbin nan na mai kan uwa da wabi na mafi muni a tarihin Amurka ya rutsa da su, inda zai yi ta'aziyya da bayyana goyon baya ga birnin da ya kaɗu matuƙa da wannan mummunan tarzoma. Fadar White House ce baya ga ganawa da waɗanda suka tsallaka rijiya da baya a harin da aka kai, hakanan shugaban Amurka zai kuma gana da 'yan kwana-kwana da masu aikin agajin gaggawa da suka kai ɗoki da kuma likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya da suke jinyar mutanen na 53 da suka jikkata a wannan hari. A halin da ake ciki kuma, hukumar take binciken manyan laifuka ta Amurka da ake kira FBI ta ce matar Umar Martin, wanda ya kashe mutane 49 a club ɗin, tana da masaniya game da harin kuma bata tuntuɓi jami'an tsaro ba. Masu taya masu gabatar da ƙara tabbatar da tuhuma za su yi nazari ko za a tuhumi matar maharin, sunanta Noor Sahi Salman. A halin da ake ciki kuma, wakilan Majalisar Dattijan Amurka 'yan Democrat suna ci gaba da magana a zauren majalisar akan matakin da gabatar akan wata harka a majalisar tun jiya Laraba har zuwa yanzu nan, da zaman tilastawa majalisar baki ɗaya ta yi wani abu akan dokar mallakan bindigogi.
A Iraki, dakarun ƙasar sun shiga birnin Fallujah mako uku bayan da suka kaddamar da farmaki da niyyar sake kwato birnin da ke hannun mayakan sakan Daesh ko kuma ISIS, kamar yadda wani kakakin rundunar taron dangi da take fafatawa da ISIS a Iraki da Siriya Colonel Chris Gaba ya gaya manema labarai da suke aiki daga ma'aikatar tsaron Amurka wato Pentagon ta wurin salula jiya Laraba daga Bagadaza. wannan farmaki yana zuwa ne a kuma daidai lokacin da wasu rundunonin tsaron kasar rundunar yar sanda a Iraki da mayakan sa kai na kabilu da suke yankin Anbar da sauran wasu kungiyoyin mayaka suke ci gaba da yi wa birnin Fallujah zobe domin hana mayakan da ish turo karin makamai ko kuma tura karin mayakan sa kai ko samar musu da kayan yaki mayakan kungiyar da ish ko ISIS suna rike da wannan birni kusan shekaru biyu yanzu
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Amurka tana kashe daga Russia da Syria cewa hakurinta yana da iyaka. Daga nan ta kira ga kasashen da su mutunta yarjejeniyar tsagaitauta da aka cimma wacce take tangal-tangal. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana zargin Russia da gwamnatin Syria da zabin abin da za su mutunta yarjejeniyar yayin da dakarun kasar suke ci gaba da kai farmakin domin kwace birnin Aleppo birni mafi girma a kasar kuma wuri da hukumar kula da harkokin ilimi da kimiyya al'adun gargajiya wato UNESCO ta ayyana a zaman wuri na tarihi Mr. Kerry yace mun bayyana a fili idan ba an yi mana bayani dalla-dalla kan manufar tsagaitauta ba yadda dokar za ta yi aiki yadda za a aiwatar da ita waɗanda za su shafa waɗanda za ta shafa da yadda za ta shafe su ba za mu ci gaba da zura ido muna ganin shugaba Assad yana ci gaba da kai farmaki kan birnin Aleppo ba yayin da Rashid take goyon bayan wannan mataki inji sakataren na Amurka da alamun dai yarjejeniyar tsagaitauta da ta fara aiki cikin watan Fabrairu ya ruguje ta ruguje babu wani ci gaba da ake samu na gudanar da shawarwari domin kafa gwamnatin wucin gadi da ake fatan za a fara aiki daga zai fara aiki daga 1 ga watan Agustan bana
idan ta kai karar Amurka gaban kotun duniya domin kwato mata kudade da wasu kadarori da Amurkan ta yi wa daurin talala kaman kimanin dala miliyan 2000 shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ne ba da sanarwar haka lokacin da yake magana ta talabijin jiya Laraba haka nan kotun kasa da kasa ita kanta ta tabbatar da cewa Iran ta shigar da karar ranar talata A cikin watan Afrilun bana ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa za a yi amfani da kudaden wajen biyan diya ga waɗanda harin bam da aka kai kan barikin sojojin Amurka a Lebanon a 1983 ya ritsa da su da kuma wasu hare-hare da aka danganta da ita kasar ta Iran. Iran ta musanta cewa tana da hannu a harin daga nan ta yi watsi da hukuncin kotun ta bayyana shi a zaman sata. A halin da ake ci kuma wata mace yar asalin Iran wacce a halin yanzu kuma yar Birtaniya ce da hukumomin Iran din suka tsare yanzu mahukuntan kasar suna tuhumarta da yunkurin hambare gwamnatin kasar
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka To bari mu faro rahotannin da rahoton da sakataren kungiyar masu arzikin man fetur yake cewa akwai bukatar a sake duba batun matsalar faduwar darajar mai a kasuwannin duniya da kuma maganar yan yankin Niger Delta.
Yace akwai bukatar katun ta natsu game da darajar mai da kuma iskar gas ke ma kara faduwa a kasuwanni domin tinkarar wannan matsaloli ba wai kai ga OPEC ba kai har ma da batun man fetur da kuma iskar gas.
We can once again have a very strong united OPEC. That would take up the challenges that are currently being faced, not only by OPEC, but the international oil and gas industry.
Kuma na san kasa ta Najeriya, za ta duguni mai yiwuwa ganin an samu wakilci na gari.
But I'm confident under the leadership of President Muhammad Buhari and his able lieutenant, the Minister of Nigeria will continue to play that constructive role even in a stronger fashion. Going forward
to sai dai kuma da ya juya game da hare-haren yankin Niger Delta sabon sakataren jana na kungiyar OPEC din ya ko nuna damuwarsa game da abubuwan da ke faruwa a yanzu a yankin
wayannan mutanen na san ana ta meetings iri-iri yanda za a yi a shawo kan matsalolin nan domin in ba haka ba ba wai kawai faduwar farashin mai ba yake affecting nan ba har da fashe-fashen bututun mai da ake ta yi domin muna losing production da kuma export namu wanda muke relying upon so kaga wannan zai kara dagula mana tattalin arzikin kasar nan amma muna da confidence akan cewa matakan da gwamnati ke dauka yanzu zai shawo kan wannan matsalolin insha Allah.
To sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa, yanzu haka wasu na ganin gwamnatin kasar ba da gaske take ba wajen dakile ayyukan tsagerun, yayin da wasu kuma ke yaba bisa matakin sasanta da shugaba Buhari ke dauka a yanzu. Sardaunan Jimeta Alhaji Muhammadu Halalu Dankwai, masanin tattalin arziki da kuma haka tsaro ne a Najeriya.
In ka duba lokacin da Yar'Adua da ya zo fawa, ba ba su amnesty ba, mutane ne masu neman adabar Turanci ake cewa fast money, so they want to get rich quick. The same thing sun fito sun dauka Baba Goslow ne, wanda shi a mazauninsa na civilian president, inda yana kakin sojansa ne, da ban samu akwai wani wanda zai bude baki magana ba. Sa'annan ka tuna ka akwai wani daga Niger Delta ba ma wani ba, Asari da Kubo, cewa ya ce in an zaɓi Buhari jini zai malala. Yau ina yake an bada arrest warrant na Tampolo, ni dai na ga a social media ma ya gudu ya shiga Libya. So a duk duniya security is number one. Sa'annan anybody that raise an arm against the state is a treason and is punishable by death. Yan Boko Haram da suka zo na suka yi ai a cikin shekara ɗaya ya kwashe nasu, ina suka yanzu yunwa ma kadai ya sa su sun fito.
Wannan mako na zuwa ne, yayin da shugabannin addini da kuma na al'umma ke yingira ga 'yan fafutukan Niger Delta da su mai da wukakensu cikin kube. Sheikh Abdullahi Balalau da ke zama shugaban ƙungiyar Izala Najeriya na mako cikin waɗanda ke wannan kira.
Su ma su daina abin da suke yi domin Najeriya ta zauna, su ma su gane Najeriya nan ita ce alkhairi gare mu, domin da dukiyoyin 'yan Najeriya aka haɗu aka nemo dukiyan da ke Najeriya, da dukiyoyin 'yan Arewa aka nemo man fetur da ke Najeriya, haka nan kuma man fetur da ke Najeriya na 'yan kudu ne da 'yan Arewa. Wannan shi zai taimakawa zaman lafiya. Mu dage da addu'a, Allah ya zauna da Najeriya lafiya.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To mun gode Ibrahim Abdulaziz daga batun mai sai na kulle bakin iyakoki. Kwanaki biyu bayan sarkin musulmi mai alfarma Alhaji Muhammadu Sa'ad na uku, shi da gwamnan Sokoto suka roƙi gwamnatin tarayya akan buɗe bakin iyakokin da ake shigo da abinci. Yanzu ma malamai sun sa baki, kamar yadda Sheikh Dahir Bauchi ya yi wannan roƙo a cikin rahoton da Isa Lawal Ikara aiko mana.
Tsananin tsadar abinci da wahalhalun da wasu 'yan ƙasa ke yawan kuka da su game da rashin abinci a wannan ƙasa, ya sa wasu shugabannin addini sun fara kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara waiwayar dokan nan da ta sa iyakokin ƙasar wajen shigo da kayan abinci wannan ƙasa. Sheikh Dairu Usman Bauchi ya ce duk da yake akwai buƙatar addu'a ga shugaban ƙasa, amma fa lokaci yayi a waiwayi waccan doka ta rufe bodojin wannan ƙasa.
Bayan mun yi masa addu'a, Allah ya bashi lafiya, ya gama hutunsa, ya dawo ya same mu lafiya. Muna koke mu mutanen ƙasa gabaki ɗaya, an matsu matukar matsuwa saboda hana shigo abinci cikin Najeriya. Idan waɗansu ne suka bada wannan shawaran ba ji daɗin shawaran ba a sake, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa riƙa shawara wa shawirhum fil amri. Kuma akwai sura musamman a Qur'ani sunanta suratu shura, suran yin shawara, abinda ake kiransa siyasa. Mutane ne, mutanen ƙasa za su yi kukan wani abun alheri da suke so a kawo musu, ba za su iya kawowa ba sai an samu gwamnati. Akwai wani sharrin da suke so a ture musu, ba za su iya turewa ba sai an samu gwamnati. To ya sa wasu mazaje sunansu 'yan siyasa su zo su tsaya a gaban mutane, in kun zaɓe ni na zama gwamnati, duk alherin da ya gagare ku samu wani zan kawo muku shi, duk sharrin da ya gagare ku turewa zan ture muku shi. To yanzu dai an matsu, waɗanda suka zaɓi gwamnatin nan wajen kashi 75 suna cikin wahala, yanzu suna cikin matsuwa. Saboda haka muke roƙon gwamnati a buɗe hanya a shigo mana da abinci kamun lokacin da za mu yi noma mu samu namu abincin. Mutumin da yake jin zawayi fa ba za a ce masa ka yi haƙuri a tona maka shadda ba, ana cikin wahala. Saboda haka muna roƙon gwamnati a buɗe a shigo da abinci. In mun yi noma mun samu abincin mu, to sai a tare ƙasa a gyara ƙasa. Abinda muke roƙo kenan, mun yi wannan magana ne da harshen mu gaba ɗaya, muna roƙo ai haka din, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya.
Shi kuwa Sheikh Dr. Ahmad Gumi cewa yake irin halin da aka tsinci kai a ciki a wannan ƙasa na buƙatar dai a ci gaba da haƙuri.
Wani irin tsari aka shigo ne wanda yake sai ya ɗauki lokaci kafin a fara ganin amfanin shi. Saboda haka mutane dole su hankuri, aka ce innama al'usri yusran, innama al'usri yusran, tare da tsanani akwai sauƙi guda biyu. Saboda haka mutane su sa hankuri a cikin al'amarinsu, insha Allahu Allah zai kawo sauƙi. Sannan hakuri da afuwa da tausayi, domin ka ji tausayin wani, Allah zai kawo wanda zai ji tausayinka. saboda haka mu so juna, mu rungumi juna, mu taimakawa juna, amma mu ba ilimi muhimmanci. Ilimin nan kuma ilimin addini, domin shine zai nuna maka hanyar da zaka ji dadin rayuwar duniya da lahira. Kafin ilimin kimiyya shi ma yana da muhimmanci, domin in babu shi kuma al'umma dole ta samu nakasi a cutar a cuceta.
Tun bayan rufe iyakokin kantidin da ake shigo da abinci kasa Najeriya ne dai farashin abincin ya tsawwala, abin da ya jefa wasu ƴan ƙasa cikin jafa'in da suke ta faman kuka. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula.
To an gaishe ka Isa Lawal Ikara. Yanzu haka dai kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya ce za a gano mutanen nan masu sama da fadi da kuɗin da suke neman taimakon a madadin ƴan gudun hijira, bayan sanatoci ba su cimma matsaya ba a kan inda za a aje headquarters hukumar raya yankin jihohin Arewa maso gabas da rikicin Boko Haram ya daidaita. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun da farko wakilan majalisar dattawan sun yi yunkurin kafa headquarters hukumar raya yankin Arewa maso gabas din a birnin Abuja, amma hakan bai yiwu ba, kamar yadda Sanata Ali Wakili mai wakiltar Bauchi ta Kudu ya shaida mini a tattaunawa mu da shi kan batun.
An yi zama ne akan doka da majalisa take so ta aiwatar da kafa wannan. Ɗaya daga cikin dokokin kuma kafin sai ya nuna idan ne za a je wannan cibiya.
Akwai wasu suma wanda yake suka bullo daga kaman jihar Borno wanda ya gwada cewar nan ne ma ainihin cibiyar ƴan Boko Haram ke tuwaye a sa wannan cibiyar a jihar Borno garin Maiduguri. Ba ka ganin kyautuwaye ku samu wannan matsaya ku amince a maimakon wannan ya tashi ya ce ga wurin da yake so a sa, ga wannan shi ma ya ce ga wurin da yake so a sa?
Eh, duk bi zila da Allah abu ne wanda za a iya samu matsaya, amma kamar yadda ka sani abu ne na wuce cibiyar na al'umma, kowa ya je ya furci al'umma. Hakkinka ne ka faɗi menene ra'ayin al'ummarka.
Sai dai bincike ya ruwaito cewa shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Sanata Ali Ndume ya shawarci sanatocin shirin Arewa maso gabas din da su tattauna a tsakaninsu domin cimma matsaya akan kowace jiha ta cancanci zama headquarters hukumar raya yankin Arewa maso gabas din. To a wata sabuwa kuma kakakin majalisar wakilai barista Yakubu Dogara ya bayyana tsoronsa kan yadda wasu kungiyoyi masu zaman kansu ke neman kuɗaɗe da sunan za su taimaka wa al'ummar Arewa maso gabas din, inda ya ce a saninsu ba su san inda waɗannan kuɗaɗe suke zuwa ba. Sannan ya ci gaba da cewa
mu shi ne abinda NGO suke yi, ana tattara kuɗi a sunan North East ko wasu ma a Najeriya wanda su yi kallancin a kan za su tara kuɗi su ke da mutane North East, amma ba mu ga wannan kuɗi ba mu san inda aka shigar da wannan. To mu muna ganin idan muka kafa wannan hukuma za ta zauna ne kuɗin da ke shigowa ma jihohin da ke wannan yanki da don sami kaso kaɗan daga ciki da kuma duk abin da ke shigawa a sunan mutanen Arewa maso gabas, da zama cewa sun bi diddigin wannan kuɗin kuma sun saka ido a tabbatar cewa ba mu cutu ba.
Abdulwahab Muhammad, murar Amurka daga Bauchi.
To, ngode Abdulwahab. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 19. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ke fata iyali na lafiya. Rundunar sojin Najeriya ta ce waɗansu mahara da ake kyautata zaton ƴan ƙungiyar Boko Haram ne sun sace waɗansu mata a ƙauyen Kuntuba na ƙaramar hukumar Dambuwa ta jihar Borno ranar Talata, wani lamari da ke ƙara tada hankali gani cigaban da rundunar tsaron Najeriya ke samu a yunkurin kakkaɓe ƙungiyar da kuma ƙwato waɗanda take garkuwa da su, musamman mata da ƙananan yara da Allah kaɗai ya san adadinsu. kafin ceto Amina Nkeki makonni uku da suka gabata. Wannan shirin yayi hira da ta musamman da ɗaya daga cikin matan da suka kubuta daga hannun kungiyar Boko Haram bayan ta shafa sama da shekara ɗaya a hannunsu, inda aka yi mata auren dole ta kuma kubuta da tsohon ciki. Wakilin mu Sanusi Adamu ya tambayi wannan baiwa Allah da zamu sa sunanta bisa dalilan tsaro ko ta ga ƴan matan sakandaren Chibok a cikin shekara guda da ta shafe a jejin Sambisa, sai ta bayyana cewa
akwai wanda dai na hadu da ita lokacin mun yi tadi, tadi ne ya kawo ga tadi muna zama a ƙarshen bishiya. Nace mata ƴar uwa ta ke ne ana ce da ke, ana ce da ku ƴan matan Chibok? Sai ta ce mini ita ce. Sai nace me kike da suna? Ke dama tun dama ke musulmi ne ko ke Christian? Tace ita Christian ne, amma yanzu fa an canja miki suna ne? Sai ta ce an canja min suna, amma suna na nada comfort ne, amma yanzu nayi aure. To da muna shakuwa da su haka da suka gani mu din muna kulle kullen muna furci a ganin su, sai suka zo suka raba mana wajin zama, aka shigar da su cikin daji kusa da imam, mu kuma aka zuba mu a baki bakin Sambisa.
To ban sani ba, mu anan da muke cikin gari muna samun labari mutanen Boko Haram din nan suna zuwa su dibi kayan abinci da sauransu su kai zuwa sansanin Sambisa. To taya kuma kike cewa kaman abinci yana muku karanci, ko bayan nan ne abinci ya yanke ku, kuma tunda haka kuka samu?
Bayan nan ne abinci ya kasa da sojoji suka shiga suka yi kone-kone har da abinci suka kokkona. To sai an fara shiga karancin abinci, duk da haka kuma suna shiga wani gefe ta can gefen dutse, suna shigawa ta bayan dutse suna shiga ɗebawa.
Yanzu kafin nan mu je ga yadda kika bar Sambisa, zaki iya tunawa da wasu daga cikin matan da kuke zaune tare da su a wannan sansani da su?
Mataye, ƴan matan Chibok ko mataye haka?
Mataye dai kawai.
Mataye dai, baran iya gaya maka adadin su ba, domin suna nan da yawa. Akwai matayen Bama, akwai na Madagali, akwai na Goza, akwai har da ƴan matan Mubi ma a can. Wato sunan su baran iya sani ba, domin ba a bar mu ko da yaushe muna takure, ba a bar mu sha iska balle ma har kai tambaya. Sai dai ka ji a ce maka wannan ƴar gari kaza, wannan ƴar gari kaza, kuma yare daban-daban akwai a can.
Lokacin da kuke sansanin Sambisa kuna jin radio da sauran?
Manyoyin su suna ji duk abin da ana yi a kasan Adamawa, suna ji.
Ke ma da kike zaune a sansanin ƴan gudun hijira, ke ma an miki aure ne
a can din? Sun yi min aure.
Me sunan mijin naki?
Sunan shi Bana.
To yanzu ina mijin naki yake? Yana can ko dai?
Yana can.
To ban sani ba da yake kina ce an miki aure, ko ya kuke zaman auratayya ne aure?
To su dai a yanayin zaman auren su za su zo, in kaman kin yi musu taurin kai za su yi miki duka. In sun zo neman kwanciya da mace, in kana musu taurin kai sai su nuna maka wuka da bindiga, in ka ki kwance da su sai su yanka ka, ko kuma sai su ji maka sai su yarda kai.
To yanzu da kika iso nan fa, kina da juna biyu ne ko kuma kin aihu da su a zaman shekaru ɗaya, shekara ɗaya da kuka yi da ƴan watanni da su?
Sai dai yanzu ne dai ina da juna.
Kina da juna biyu kaman wata nawa?
Ina da juna wata takwas da wani.
To yanzu idan kika zauna bayan kin kubuta daga hannun waɗannan mutane, wani irin tunani ke zuwa ranki, ya kike ji?
Ba na jin komai, sai dai ina roƙon Allah, Allah ya mayar da ni a gurbi na nada, kuma Allah ya kwance ni lafiya in kama Allah na da hannu biyu. Da shike Allah ya kubciyar da ni a hannunsu.
Gaskiya ne aka ce mayakan Boko Haram din nan suna ba ku wasu magunguna ku sha ko jinin mutane saboda ya juya hankalinku, kuma ku taya su wannan fada?
Mu kan ba su yi mana ba, amma ma ƴan matan Chibok sun ba da dibino sun ce.
To dibino kawai, babu wani abu ko?
Suna hadawa da wani abu, ba mu san ko da mene suna hadawa.
To bayan da suka ci ya kuka ga yanayinsu?
Sai suna canja hali.
Kamar ya?
Kamar abin da suke yi, wato ya shiga zuciyanka kai maka je kai yaki. Kamar ƴan matan Chibok da suna tafiya ko na bakin waken nan, ai su ma ba a hankalin su ba, wato an ba su dibinon din ne sun ci, shine ya canja musu tunanin su. Ba sa kara tuna da iyayen su, ba sa kara da komai na duniya, sai dai suna tunanin su je su kashe mutum.
To yanzu daga karshe wani irin sako zaki bayar wa gwamnati saboda sauran ƴan uwa da kika bari a baya ba samu sun rigaya sun kubuta ba har yanzu?
Ni dai a gaske sakon da zan iya bayar sai dai a dage da addu'a, Allah ya fitar da su kaman yanda ya fitar da.
Kin ce sojoji sun fara shiga Sambisan nan?
Sun shiga, ba na wasa ba ma, a shigan jarin su ma sun yi aikin da Allah yake so domin sansani guda bakwai suka kona. Sun kona face gurin abinci, sun kara sun kona inda suka zuba makamai. Biyun shi sun kokonar da motocinsu. Ukun shi sun yi kashe-kashe rayuka, hatta har da mata ma, akwai matan da an taba debawa an kawo su amma dai ban san wani gari aka kawo su ba. Amma akwai matan da suka shiga sun deba mata da yara. Bayan haka kuma sun kakkashe mata wayanda suka yi taurin kai, sun ce ba za su shiga mota ba, aka kakkashe su a gurin aka bar gawan su. A laifin gaske dai sojoji sun fara taimako, kuma addada da a kara musu addu'a Allah ya taimake su akan talakoki.
To amin suma amin, da kuma fatar yunkurin da dandalin tsaron Najeriya zai kai ga ceto dukan waɗanda kungiyar Boko Haram ke tsare da su da suka hada da ɗaruruwan mata da ƙananan yara. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakili Sanusi Adamu da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin da bada umarni, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadi.
To madalla, yanzu kuma ga karatu da Qur'ani mai tsarki.
Sunana Aliyu Hassan, mirasatul mas'udiyya li tahfidhil Qur'an wa tarbiyatu wa ta'lim. Sakkwato. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dhikri. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم.
To Allah ya karba kafin magargare ga labarai, amma wannan kara ta kaice.
Baturin ƴan sanda gundumar Orange a jihar Florida da ke nan Amurka, inda wurin yawon shakatawan nan na zamani nan da ake kira Disneyland yake, Jerry Demings ya ce an gano gawar yaron nan ɗan shekara biyu da haihuwa da kada ya kama ya kashe a daren Talata. Babban jami'in ƴan sandan ya gaya manema labarai jiya Laraba cewa an gano gawar yaron mai suna Len Graves baki ɗinsa a daidai wurin da kadan ya ja yaron. Baturin ƴan sandan ya ce kadan ya kashe yaron ne kawai ta wajen nitsar da shi cikin ruwa. Yaron da uwayensa daga jihar Nebraska da ke nan Amurka duk sun je Florida ne hutu. A Nijerar, hukumomin kasar sun ce sun gano gawar mutane 34, 20 daga cikinsu yara ne, suna kokarin ƙetar hamada. Jami'an gwamnati suka ce sun hakikance mutanen yanci rane ne da suka doshi arewa da fatan su kai Algeria ko kuma Turai. Yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Barack Obama zai balaguro zuwa birnin Orlando a jihar Florida domin ya gana da dangi da iyalan waɗanda mummunan harin kan mai uwa da wabi mafi muni a tarihin Amurka ya ritsa da su, inda zai yi ta'aziyya da bayyana goyon baya ga birnin da ya kaɗu matuƙa da wannan mummunar tarzoma. A Iraki, dakarun ƙasar sun shiga birnin Fallujah mako uku bayan da suka kaddamar da farmaki da niyyar sake kwato birnin da ke hannun mayakan sakan ISIS, kamar yadda wani kakaki runduna taron dangi ya bayyana.
To ma da lada ta kai ta tun labarin mu kawo karshen shirin a halin yanzu. Yanzu kuma kafin mu tashi bari mu mika ta'ziran mu ga iyalai da ƴan uwan Alhaji Murtala Rabiu dake gwandurar Kaduna na rasuwan yayansa Alhaji Mustafa Rabiu. Allah ya ƙara hankurin wannan rashi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa sai Cubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyanmu injiniya Zubairu. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.